بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوانا ننقص دواءً لسكي نيسا قباء يمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gunin 22 ga watan Ramadanin shekara 442 bayan hijiran ma'aikin Allah annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina daga nan masallacin Jami'ar Abubakar ta fawa balewa a nan Bauchi inda muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratu Yusufa alaihi salam mun yi karatu zuwa aya ta 93 yau zamu fara daga aya ta 94 zuwa abin da ya sawwaka da yardar Allah Allah ka datar da mu mu karanta mai kyau mu fahimta fahimta mai kyau mu yi aiki mai kyau walamma fasalatil eid
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim walamma fasalatil eid لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين
نعم
إنه هو الغفور الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما فصلت العين وبنجد يميشي يا يندا آيارين متفيا سوك بر أثر مكر سنكا موهنيا دومين داو واجدا قال أبوهم أنا جدا سيبا بنسو يعقوب yace da waɗanda suke tare da shi inni la ajidu riha yusuf ni na tabbatar muku ina jin kamshin yusuf daga nan laula an tufannidun inda ba don kar ku ce na susuce ba qalu sai ku suka faɗi haka suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim wallahi har yanzu kana nan a cikin tsohuwar rikice wannan tata falamma an ja al-bashir Allah yace yayin da mai al-bashir ya iso zuwa ga annabi Ya'qub alqahu ala wajhihi sai ya jefa wannan rigar akan fuskarsa fartadda basira kawai sai gashi ya dawo da idonsa yana gani qala sai yace alam aqul lakum da ban gaya muku ba inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun cewa ni na san abinda ba ku sani ba daga Allah qalu sai suka ce lalle mun miƙa wuya mun sallama kai gaskiya ya abana ya babanmu istaghfir lana dhunubana ka nema mana gafarar ubangijinmu a wurin Allah ka nema mana gafarar dhunubanmu a wurin ubangiji inna kunna khati'in lalle mu mun kasance masu laifi qala sai baban su ya amsa da cewa saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan nema muku gafara a wurin ubangiji na innahu huwal ghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne kuma mai jinkai Allah madaukakin sarki ya ce mana annabi Yusuf bayan ya bayyana kansa ga ɗan uwansa ya kuma ce da su la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum yau ba ranar tonon silili bane yau ba ranar binciken laifuka bane yau ba ranar zargi bane a tsakanina da ku ni na yafe muku ina fatar Allah ma ya yafe muku sai yace da su ku tafi da riga ta ku je ku jefa a fuskar babana babana zai dawo yana gani sannan ku tattaro dukkan iyalanku ku dawo gare ni ku ci arziki yanzu sai Allah ya ce mana ayarin waɗannan matafiya wanda ya hada da su ɗan uwan da wanda da aka bari din yanzu a cikin farin ciki ake duk lokacin da aka zo dawowa wurin baban a baya ana zuwa ne da mummunan labari amma yau baban zai ji labari wanda rabonsa da yayi farin ciki da irin wannan ta yi tun bayan farin cikin sa ranar da ɗansa ya mafarki bai sake yin wani farin ciki irin wanda zai yi a yanzu ba don haka su ma suna cike da farin ciki akan za su koma su sanya farin ciki a zuciyar babansu bayan sun sa masa bakin ciki lokaci mai tsawo to shine Allah ce walamma fasalatil ayy ai walamma kharajatil qafilatu min madinati misr yayin da wannan ayari na matafiya suka bar kasar Masar an taso za a dawo Kan'an tsayin tafiyar kilomita 400 ne da wani abu wanda za a yi tafiyar kwana 8 kafin a iso amma suna fita daga kasar Masar shi yana zaune a inda yake ibadarsa a Kan'an sai gashi yana cewa waɗanda suke tare da shi inni la ajidu riha yusuf yanzu haka da nake muku maganar nan ina jin kamshin yusuf daga inda nake imamu ahmad a cikin kitabun zuhud da ibnu jarir ibn tabari a tafsirinsa da ibnu abi hatim duka a cikin kitabun tafsir sun ruwaito da isnadin su zuwa abdullahi dan abba Allah ya kare yarda a gare shi da babansa cewa shi din ya ce yayin da ayarin nan na matafiya wanda ya hada da ɗan uwan annabi Yusuf suka fito dauke da wannan rigar sai Allah madaukakin sarki ya sa iska ta kada tun daga wurin iska bata tsaya ba sai da ta zo direct har garin Kan'an har gidan annabi Yaqub ta kada har hancinsa sai ya ji kamshin rigar tafiyar kwana 8 kafin a iso shine malan inni la ajidu riha yusuf sai ce ni inni ni din nan la ajidu tabbas na ji kamshin yusuf laula an tufannidu sai dai ku ba za ku yadda ba za ku ce rikicewa ce irin ta tsoho yasa na faɗi haka amma tabbas da gaske nake inni la ashimu ra'ihata yusuf laula annakum inda ba don ku din nan tansibuna ni ila alharam za ku ce tsufa ne yasa ne haka wasafa ko ku ce wauta saboda na dade ina ta maganar yusuf kullun na dame ku da yusuf inda ba don kar ku ce haka ba ni kan zan gaya muku wallahi na ji kamshin yusuf daga nan to kaga su da basu san yusuf din nan ba musamman waɗannan yaran da ke kewaye da shi don malamai sun ce suwaye a tare da shi da ya ce musu qala abuhum inni la ajidu riha yusuf da waye ke tadi ai yaran dukansu suna can su ne waɗanda za su kafo yanzu da labarin to shi da waye al-imamu az-zamakhshari da shi da imamu al-qurtubi da ɗan waɗansu cikin malaman tafsiri suka ce huwa ma'a waladi waladi shi da ɗan jikokinsa ne ai tun da ƴaƴan sun tafi yanzu bai da abokan gida sai jikokin to su ba san yusuf din ba amma suna ji ana ta ai akwai wani ɗana yusuf kullum su ma an cika su yusuf kullum labari yusuf yusuf tallahi tabta'u tadhkuru yusuf kullum aka zo na da kai sai labarin yusuf waye yusuf din nan ne shine nan yake musu ni yanzu aka ina jin kamshin yusuf suka ce tallahi innaka lafi dalalikal qadim, suka ce abun ya tashi, abun ya motsa, abun ya motsa, kaji dan dattijo har yanzu kana nan a cikin wannan rikicewar, ruhunka ya motsa ce shine bala, bi ma'ana tallahi la tazalu fi khata'ika, har yanzu wannan kuskuren naka har yanzu ka kushe ba kana cikin sa, al qadim wanda tun mun san ka akan wannan kake, ba komai in banda wahayi, ruku ne ta ba wani yusu shi kenan sai shi rabu da su, amma dai shi ya ce ni na ji kamshin yusu, don Allah ya ji ko bai ji ba, ya ji, to shine Allah madaukakin sarki yace walamma an jaa al bashir, yayin da mai albishir mai bushara, wane ne mai bushara kenan, shine al mukhbiru li yaquba bima yasuhu min kabari yusuf, wanda yazo da labarin yusuf, yanzu a duniya akwai wani mutum da zai zama wato da zai burge annabi yaqub sama da wannan da zai zo da wannan labari, wanda ne zai da wannan breaking news din, ba fa na ga yusuf ba, ba fa na ji labarin sa ba, kawai in yazo ya jefa rigar tabbas kenan, kuma rigar da annabi Yusuf ke sawa da kansa, izhabu bi qamisi, kuje da rigata hada wannan rigar, kuje kawai kuje ba mata ba labari, to shine tsabar yadda karfin alaka tsakanin zuciyar da dan take, da kuma karfi na power ubangiji da yake bayarwa ta mu'jiza irin ta annabta, sai ta sa tun da lokacin da suka fito daga kasar Masar kafin su iso, tun daga nan labarin ya fara isowa ta hanyar iska, shi ne ce inni la ajidu riha yusuf, iska ta kawo labarin yusuf, ku za ku ce rikicewa ce, suka ce kwarai rikicewar ce kuwa, to amma suna jira kwanci tashi, kun san da in ana tafiya da ake tafiya da ayari na tafiya a ƙasa da tafiya a kan raƙuma da dabbobi, ana yin tafiyar kilomita 50 ne a kowace rana, 50 kilomita za a yi tafiya na awa 12, to in rana ta faɗi sai a tsaya sai a kwana, kuma galibi tafiya tsakanin ƙasa da ƙasa akwai wuraren da dama an san waɗannan wurare station ne na matafiya, don haka duk wanda ya yi tafiya daidai gwargwadon irin wannan distance ɗin zai kai shi daidai wannan lokacin an san zai iso wannan station ɗin, shi yasa za ga wani lokaci ayari suna ƙara sauri saboda wani abu ya sa su ɗan yi latti saboda su isa a kan lokaci kar dare ya musu, ko dare ya yi kuma ba za ka kwana ba sai ka isa wannan station ɗin, don an zo wannan sun zo sai a tsaya a wurin, to sai a kwana a huta, wurin zai zama akwai security tunda mutane suna da yawa, akwai tsaro, ana fahimta, in kana tafiya kai kadai ko kuma kuna ayari kafin a isa ɗan fashi suna iya far muku, amma aka je irin wancan wurin to akwai tsaro, to irin wannan wurin shi ake ce wurin cin zango, to ana samun irinsa a kowane head of 50 kilometers, to zai zama a cikin kwana 8 kenan, irin wannan tafiyar ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sahabbai daga Makka zuwa Madina da zai je aikin hajji da kuma da zai dawo, galibi tafiyar kwana 8 ne, saboda daga Makka zuwa Madina shi ma irin wannan distance ne, kwana 8 zuwa 9, saboda haka shi ma suka kama hanya suna ta tahowa, shi ne Allah ya ce sai gashi ne albishir ya iso, yanzu sai Allah ya faɗi ne albishir ɗin bai faɗi sauran ɗan uwan ba, saboda menene yake muhimmanci a cikin labarin albishir ɗin, ba a ce walan ma ja a ikotu yusufa, a an gama da ikotu yusuf yanzu, sai aka ce mai albishir ɗin sai ya zo yana zuwa kawai alkafu alawaji, ba wani labari a na ga yusuf, a mun yi musafa jiya mun yi hila, a duk ba wani, kawai sai ya jefa masa, tara'ahu ala wajhihi fa'ada mubsira, yana jefa masa akan fuskarsa, kawai sai idon sa ya bude, ana daga riga kawai sai ya ga ƴaƴansa, shi kuma bukar bakin sa sai ya ce alam aqul lakum inni a'lamu min Allahi ma la ta'lamu, ni ban gaya muku ba, gashi ai ta tabbata ban gaya muku cewa na san abin da ba ku sani ba, yanzu ne kuma lokacin da za a ce wallahi baba, wallahi baba kai gaskiya, wallahi baba gaskiya ka fara mu kan baba, ai ai baka gama abin da ya faru a can ba, ai muna zuwa kawai sai ce mana inni ana yace ana Yusuf wa hada, ya gaya mana yace ai shi cuto ina ce kun gani baba, ai yanzu ba magana ta ba a nema mana Allah ya gafarta mana, yanzu kan mun zama mutanen kirki istaghfir lana dhunubana ka nema mana gafara na dhunubanmu, inna kunna khati'in lalle mun yi laifi, khati'in jami ne na khati, al khati kuma yana da bambanci da al mukhti, khati'a fa huwa khati, akhta'a fa huwa mukhti, in an ce akhta'a yayi kuskure, in an ce khati'a yayi ganganci ce, ana fahimta, to ismul fa'il din shi ne yake khati, bara a ce mukhti ba, ana fahimta, don ma'anan akhta'a shine arada isabata sawabi fa asaba ghayrahu fa huwa mukhti, yayi niyyar yayi daidai amma sai bai samu daidai din ba, to sai a ce yayi kuskure, amma al-khati shine ta'ammada isabata ghayri sawabi fa huwa khati, yayi niyyar dama yayi ba daidai ba, to su abinda suka yi sun yi niyyar yin daidai ne suka yi kuskure, ko dama tun farko sun yi niyyar yin ba daidai ba, to shi yasa suka ce inna kunna khati'in, mu masu laifi ne, baka fassara shi da cewa mu masu kuskure ne, a'a mu masu laifi ne, ai inna kunna musi'ina mudnibin, shi yasa ma suka ce istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in, Allah baya kama mutane da al-khata, amma Allah yana kama mutane da al-khati'a, ana fahimta ko, shi yasa Allah ya ce mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara, amma inda kuskure suka yi na khata ba na khati'a ba, to Allah ba zai kama su ba, saboda rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, kun gane bambancin, shi yasa suka ce inna kunna qati'in, lalle mu masu laifi ne, kara sai baban su yace musu sawfa astaghfiru lakum rabbi, da sannu zan nema muku gafara a wurin Ubangiji, innahu huwal ghafurur rahim, lalle Ubangiji na shine mai gafara kuma mai cin kai. Al-Imam at-Tabari anan ya rawaito da shi da waɗansu cewa daga Abdullah ibn Abbas, Imam at-Tabarani ma rawaito shi da Imam al-Baihaqi cewa zuwa Abdullahi ibn Mas'ud cewa baban da zai zo nema musu gafara sai ya ce wannan neman gafara naku na musamman ne, ba yanzu zan yi ba, saufa sai daga baya, sai ya jinkirta ya bari, sai kusa da asuba a cikin dare sai tashi ya ce ya Allah ka gafarta wa ƴaƴana, ya Allah ka haɗa kan ƴaƴana, ya Allah kai kaza kai kaza, sai Allah ya karɓa, an fahimta, shi yasa malamai suke cewa neman gafara in na musamman za ka yi to kai a irin wannan lokaci, saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wal mustaghfirina bil athar, sannan wa bil atharihum yastaghfirun, ana fahimta ko, in kana da wani laifi da kai wanda ya haɗiye maka zuwa wuya nan, kana ta tunanin ya za ku yi da Ubangiji, to bayan astaghfirullah naka da sauransu, to ka tashi a cikin dare ka yi alola ba kowa yana bacci, sai ka tashi tsakanin kai da Ubangiji, ya Allah ka gafarta mu, a irin wannan lokaci ka fi samun tabbas in gafara sama da sauran lokuta, ana fahimta ko, shi yasa yace zan nema muku gafara a lokaci na musamman, kuma yana da kyau uba ya zama yana nema wa ƴaƴansa gafara, kurakuran da suke yi a madadin yayi ta damuwa yana jin bakin ciki, ya tashi ce Allah ya gafarta musu, saboda su shiryu ya bi mata amfani akan yayi ta damuwa da bakin cikin da ba zai iya gyara ba, kuma yana daga cikin hikima ta tarbiya, kana yin tarbiya kana masa fada kuma kana neman Allah ya yafe masa kuskuren da yayi wanda ka masa fada din akai, saboda ba za ka so ka haifi yaro ka masa wahala a je a babbake shi a wuta ba, ko za ka so haka, to shine yace sawfa astaghfiru lakum rabbi, ni zan nema muku gafara a wurin Ubangijina, innahu huwal ghafurur rahim, na'am. sarki yace falamma dakalu ala yusuf yayin da suka shigo zuwa ga yusuf awa ilaihi abawai sai annabi yusuf alaihi salam ya ja iyayensa zuwa gare shi wa kala sannan yace da su udkhulu misra insha Allahu amini ku shiga kasar masar cikin aminci da yardar Allah ku shiga kuna amintattu cikin yardar Allah wa rafa'a abawaihi 'ala al'arsh Allah yake sai ya daukaka iyayensa ya dora su akan karagar mulki wa kharu lahu sujjada suko sai suka fadi gaba daya suka yi sujjadar gaisuwa zuwa gare shi wa qala sai ya ce ya baba ya abaji hada ta'wilu ru'yaya min qabl wannan ita ce fassarar mafarki na tuntuntuni inna kad ja'alaha rabbi haqqan gashi tabbas Allah ya sa wannan mafarki ya zama gaskiya inna rabbi latifun lima yasha wa kad ahsana bi id akhrajani min as-sijn kuma ubangiji na ya kyautata mun yayin da ya fitar da ni daga cikin kurkuku waja'a bikum min al-badu kuma Allah ya zo mun da ku daga kauye min ba'di an nazaka shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaytan ya bata tsakani na da ɗan uwana inna rabbi latifun lima yasha lalle ubangiji na mai tausasawa ne ga wanda ya so innahu huwal alimul hakim lalle shi ubangijina shine masani ga dukkan komai kuma mai hikima a cikin komai annabi yusuf alaihi salam ya fita da kansa ya tari iyayensa shi yasa yace udkhulu ku shigo a wannan rana yaya kake tsammani farin cikin annabi yusuf iyayensa da ɗan uwansa da danginsa yau sanadiyar daukakarsa gaba ɗayan su shi kuma shi zai hostel din su su dawo yana matsayin shine mai riƙon su to shine Allah madaukakin sarki yace yayin da suka iso gare shi awa ilaihi abawai sai janye iyayensa kaga ba sai ka tambaya ba yaya aka yi koke koke na farin ciki tsakanin uba da ɗansa yau ga annabi a ko idonsa ya dawo kuma yau ga shi ga Yusuf shi da yana kuka yana ya asafa ala Yusuf yau ga Yusuf a gabansa kuma ba Yusuf gama gari ba yau ga darajar Yusuf a matar gaba ɗaya amma ya ce wannan jininsa ne sannan kuma ga mahaifiyarsa ita ma ita kuma yaya za ta ji kaga ba ma sai an faɗi nata ba sai sa Allah kawai ya ce ya keke da iyayensa me ya gaya musu kai kanka kana iya gane wani irin kukan farin ciki aka yi a wannan lokacin bayan an yi shekara da shekaru ana kukan bakin ciki waɗansu cikin malaman tarihi da tafsiri suka ce rabon annabi Yaqub da ɗansa kusan shekara 80 ne ba ya riga ya gama tsufa amma yanzu gashi Allah ya dawo masa da ganinsa ya dawo masa da ƙarfinsa ɗansa ya zama wani a duniya gashi Allah ya zaɓe shi ya maida shi annabi duk abin da dream sinsa akan yaron Allah ya gama cikawa ka san uba fatansa akan ɗa ko da bayan ransa shi dai ɗan ya yi succeeding ya zama wani to yanzu gashi duk abin da yake so ɗan ya zama har ya wuce haka ba don da a mafarkinsa ba a cikin mafarkin bai san cewa abin zai kai ga har haka ba shi yasa har yake ce masa kaga wannan shine fasarar mafarkin ba baba abinda babansa ya gano masa a cikin mafarki shine ya ji tafika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith amma detail wannan sai abin da ya zo ya bayyana don haka ya keɓe da babansa da mahaifiyarsa awa ilayhi abawai wa qala dukhulu misr yace musu ku shigo kasa ku shigo birni insha Allah aminu kuna cikin nutsuwa da farin ciki ba ka jin tsoron kowa ba ka jin tsoron komai mu ne da garin mu ne da kasar saka ba abinda zai same ku don haka annabi Yaqub alaihi salam da shi da ɗansa ai da shi da wannan mahaifiyar annabi Yusuf alaihi salam annabi Yusuf ya sauka daga kan kujerarsa ta mulki ya ce baba hauka ɗana kaga darajar da na samu kaga matsayin da Allah ya ban shi ne wa rafa abawai fi alal arsh kujerar mulki wanda sai masu mulki kaɗai ke zama a kai ya ce baba hau mama ke ma hau shine wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsh ai ajlasa abawaihi 'ala sariri mulkihi alladhi kana yajlisu alayhi gadon mulkin sa wanda yake zama ana gudanar da al'amura na office yace ku zo ku hau baba suka hau su ko suna hawa saboda girma na darajar annabi Yusuf din sai suka sauko kawai ai abin sai zama kaman automatic da su din guda biyu da sauran ƴan uwansa guda 11 nan yanzu lokacin fasarar dream ya tabbata kawai sai suka ji sun faɗi a ƙasa kawai sun ritina suna kai su ba shine shi kuma yace Allahu akbar baba abun mamaki kaga wannan faduwa da kuka yi nan shine mafarkin fasarar mafarkin nan fa hadha ta'wilu ru'yaya min qablu kan ja'ala rabbi haqqan shikenan ga mafarkin nan kaga ya tabbata kaga wancan lokacin da yayi mafarkin ai shike shi yana karami ne bai tabbatar ba baban ne ya san fasarar ya ce mata Allah zai zabe ka amma ya ga mata mai za a yi bai ce mata iyayenka da ƴan uwanka za su ya ce Allah zai zabe ka shi kuma annabi Yusuf ya zo har ya wuce baban ma don baban ya ce masa wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith za ka samu ilimin fasarar mafarki to shine tun anan ya fara gwada baban baba na faɗi abin da kace din baba kaga fasarar mafarkin nan kaga gashi dukkan ku kun yi sujada a gabana kada ja ala harafi haqqa don haka taurari guda 11 ga ƴan uwana nan guda 11 rana da wata gashi nan da kai da mama shine hada ka wilu ruya ya min kab wannan mafarkin tun na dalin nan baba ka tuna gashi Allah ya fassara shi yanzu kada ja ala harafi haqqa ubangiji ya ka mafarki ya zama gaskiya inna rabbi latifun lima yasha'u wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijn to shine bashi labarin abubuwa da yawa yace baba Allah ya mun ji addu'o baba Allah ya mun ni'ima mai yawa ai bayan ka baba ka ji abin da ya faru ka ji abin da ya faru baba har bawa na zama baba an sha gwagwarmaya, baba har kurkuku na zauna har na yi shekaru, yace amma Allah ya ɗaukaka ni daga kurkuku ne yanzu ka ganni anan. Allah ya mun kyautatawa, komai ya koma ga Allah ne. Wa kad ahsana bi, Allah ya kyautata mun. Id akrajani minas sijin, yayin da Ubangiji ya fitar da ni daga kurkuku. Waja'a bikum minal badr, Allah ya ɗaukaka mu ni daga kurkuku na haugadan mulki, ku kuma daga ƙauye yanzu gashi kuma kun haugadan mulki. Duk ɗaukaka ce ta Allah. Waja'a bikum minal badr, aminal badiya. Kan'an ba ƙauye ba ne, amma in ka kwatanta ta da Masar ta zama ƙauye. Duk yadda garinku yake, in ka kwatanta da wani gari, wani in ya zo garinku yana murna, yana ya zo birni, yana murna ya zo garinku. Kai kuma in ka je garin wasu ka zama ɗan ƙauye. Haka duniyar take. Shi yasa yace masa, an zo da ku daga ƙauye. Kaga yanzu da yake ya saba da birni, can ya zama ƙauye. Duniyar haka take. Min ba'di an nazaka ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati, bayan shaytan ya shiga tsakanina da ƴan uwana. Shaytan ya so ya bata tsakanina da ƴan uwana. Shi yace inna rabbi latifun lima yasha, Ubangiji na mai kyautatawa ne. Lima yasha suka ce malanta liman yasha, kamar yadda muka yi bayani a baya. An gane ko? Duk wanda Ubangiji ya so sai ya kyautata masa, kamar yadda Allah ya ce Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul 'azim. Wasu kuma suka ce ma'anan inna rabbi latifun lima yasha, Ubangiji na latifun lima yasha, duk abinda Allah yake so zai bi shi a hankali, Allah baya gaggawa. Ku ne kuke gani kamar da nisa, amma wani rafin kari ba, Allah kusa yake gani. Yanzu ka duk yadda Allah ya jejjera wannan abun suka yi ta faruwa, amma Allah sannan ka fa sai abun ya faru. Ya ce Allah yana bin abubuwa sannu a hankali. Yanzu ka duk wannan duniyar tamu, yadda Allah yake binta tun daga farkon duniyar nan har zuwa yanzu, Allah yana ganin abubuwa suna ta faruwa. Don Allah yana fushi da waɗansu, bai sa Allah ya ce faran kwata kowa ya mutu kawai a je lahira in je in fara hisabi, yana nan ana jira. Inna rabbaka la bil mirsad, Allah yana jira sai lokacin da ya sa din nan yayi. In Allah ya sa kai zai jira sai tashi yayi, shi baya da gaggawa. Shi ne ma'anar inna rabbi latifun lima yasha, Allah ya sa sai yau ne wannan abun zai faru. Ka dubi dogon zango da aka ci shekara da shekaru, amma yanzu gashi lokaci yayi. Dan adam ne yake ganin abu kamar har yanzu a wurin Allah gashi nan kusa, za a jira sai lokaci yayi. Ana fahimta? Innahu huwal alimul hakim. Fa'ida ta farko da muke koya a cikin waɗannan ayoyi, Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Yaqub yana zance da yaran gida, yana ce musu ni na ji ƙanshi Yusufu daga nan, inda ba don karku ce na ruɗe ba. Su kuma sai suka ce wallahi ka ruɗe. Na ce muku al-Imam Zamakhshari da Qurtubi da waɗansu sun ce shi da jikokinsa ne. Wannan ya nuna akwai wasa tsakanin kaka da jikokinsa. Saboda shi da kansa ma yake ce musu zan faɗa, amma na san za ku ce na ruɗe. Suka ce eh ku ka ruɗe ɗin. Kuna fahimta? Wannan magana kuna gani ƴaƴansa da suke za su gaya masa? Suke tallahi innaka lafi balalikal qadim. Ba za su gaya masa haka ba. Sai jikokinsa da suka gaya masa. Wannan shi za ka haɗa da abin da muka faɗa a baya, a wajen wattaba'tu millata aba'i, ya faɗi iyayensa da kakanninsa, kuma sai ce musu ubanninsa. Sai na ce muku kaka uba ne a musulunci. Baka duk darajar da za ka ba wa babanka ka ba wa kakanka. Kuna fahimta da kyau? Sannan duk matsayin da ubanka ya hau, idan ba babanka to kakanka yana iya hawa matsayin, a matsayin yanzu shi ne ubanka, kuma in ya umarce ka dole ka. Kuna fahimta da kyau? Idan ya tana da ubanta, to ba wanda zai iya aurar da ita sai uban. Ko da kakanta zai aurar da ita idan uban bai yadda ba auren da yi ba, amma daga uban baya nan, to wanda zai sa kafa a takalmin uban shine wa? Shine kakanta. Kuma in ya aurar da ita auren yayi ko ba ta so? Kuna fahimta? Wannan shine abin da muka faɗa a baya. Amma yau kuma abin da muke cewa shine, wato matsayin jika mutum ya fi jin kwanciyar hankali da nutsuwa da sakewa da jikar sa sama da dan da ya haifi jikar haka ne to a musulunci akwai almuza shine wasa da raha to wasa da raha kuwa ta halatta a inda ta dace idan za a yi ta iya gejin da ta dace don haka tsakanin kaka da jika idan za su yi wasa wasan da bai wuce na shari'a ba wasan da bai kai akwai cin mutunci ba wannan ya halatta ba laifi a ciki ce ta malamai suke cewa al-mizaa'u fil islami kal milhi fi ta'am al-mizaa'u fil islam kal milhi fi ta'am wato yin wasa da raha a musulunci kamar gishiri ne a cikin miya idan ba gishiri a miya miya za ta ci idan gishirin ya yi yawa a miya miya za ta ci dole a ɗan sa ɗan daidai ko sai zama ya gyara miya to haka ne ake son wasa ma in za ka yi wasa ka yi daidai ruwa daidai gari akwai lokacin da bai kamata ka yi wasa ba ko da kakan gari lokacin da ake lokaci na serious an kira ku za a tattauna akan abu ya kira ka je aike ka zai baka umarni nan ka tsaya ka bi umarnin sa amma in ana zance na wasa to sai ka sa wasa in ana zance na gaske kar ka sa wasa jama'a an fahimta da kyau akwai inda zai zama matsayin wata ba su millata a ba'i akwai kuma inda zai zama matsayin inda ka lafi zalalikan kadir fa'ida ta gaba ita ce Allah madaukakin sarki ya ce ana jefa wannan rigar sai idon da ya dawo dama jiya na ce muku akwai asabin akan ta yaya aka yi ido ya dawo daga an jefa riga menene alaƙa tsakanin riga da gani daga an jefa riga da ya ce na jin kamshinsu kamshi a ina ake ji a hanci da aka jefa riga kuma sai ido ya buɗe kenan yanzu riga tana da alaƙa da waɗannan organs of sense ɗin me alaƙa tsakanin riga da ido da farko dai mu sani wannan al'amari ne na mu'jizanci irin na annabawa kowane annabi da mu'jizar da Allah ya bashi don haka da aka ce ka tafi da riga ta ka jefa akan babana zai dawo ne gani wannan ba ilimin gaibi bane nasa daga kansa Allah ne madaukakin sarki ya masa wahayi an gaya masa haka kuma kaga zai gaskata Allah ka je ka jefa idon sa zai bude shikenan kuma da aka yi sai ya bude so imanin da zamu yi na farko shine wannan abu ne na umarnin na aikin Ubangiji da powers din sa amma powers ne irin waɗanda suke supernatural waɗanda Allah bai saba yin su akan gaba garin mutane ba sai dai akan annabawa ta hanyar mu'jiza kuma an yi haka riga kuma ta sa ido ya bude jama'a mun fahimci wannan to amma alqur'ani kullum sirrin sa ba zai gushe ba ana gani saboda ƙarin imani ga masu imani sanurihimu ayatina filafati wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq wani likita da ake ce masa Dr. Abdul Basit Muhammad Sayyid a kasar Masar wanda yake aiki karkashin National Research Center wanda take hukuma ce a Ministry of Scientific Research na kasar Egypt ya yi bincike a shekarar 2012 don ya gano menene sirrin alaƙa tsakanin rigar Annabi Yusuf da buɗewar idon babansa shin akwai abin da zai iya ganewa scientifically banda wannan maganar ƙarfi na Ubangiji wanda divine powers ne da aka samu ƙarƙashin mu'jizanci irin na annabawa sai ce ya bincika kuma ya samu wato abin da ya samu annabi Yaqub Allah ya ce wabiyaz bak aynahu wata cuta ce da a larabci ake ce mata almiyaqul bayda shine idon mutum yayi yana sai ta rufe sai ya zama bakin nan ya rufe ko sai dai ka rinka ganin fari shine da turanci ake ce mata katara to wannan cutar da ta samu annabi Yaqub sai ya kokari ya gano me yasa har idonsa ya kone ya zama haka yace a binciken sa sai ya gano cewa daga cikin wato abin nan hormones din da ke jikin dan adam akwai hormones din da ake ce musu adrenaline wanda wannan hormones din idan suka yi yawa sukan ƙara blood sugar a jikin mutum wanda shi kuma idan mutum yana cikin tsananin bakin ciki da yasa yana yin kuka hawayensa yana aman wannan hormones din to su kuma in suka yi yawa sukan sa ido ya kone sai ya zama wannan bakin ya zama fari sai idon ya fara yana kuna fahimta yace da ya gano wannan hanyar clinical test kenan sai zai dawo sai yace to menene abin da zai iya wato normalizing din wannan hormones din in suka zama excessive ya dawo da su su zama daidai sai ya samu cewa daga jikin abin da yake aman sugar jikin mutum har da guminsa daga in aka samu mutumin da blood sugar sa yake daidai wannan gumin da jikin sa yake excessive ana fahimta idan aka tara shi yana da tasiri wajen normalizing din hawayen da yake iya kona ido kuna fahimta don haka yace sai suka yi wani aiki na kokarin tara gumin dan adam wanda wato blood sugar sa yake daidai kuma wanda gumin su yake daidai sai suka yi kokarin tara wani adadi na wannan gumin sai suka hada da waɗansu sinadarai na magani sai suka shiga clinic sai suka samar da wani eye drop na maganin ido wanda aka hada da sinadaran wannan gumi na dan adam din sai suka samu masu ciwon yanan ido wanda idon su yayi fari sai suka ba su tigawa daya da safe tigawa daya da yamma suka ce sun yi wannan experiment din akan mutum 250 amma daga cikin su 90% idon su ya warke sun koma suna gani yace sai ya gano haka shine me yasa da aka sawa baban a idon sa riga sai yace saboda gumin da ke jikin Annabi Yusuf wanda gumin sa yana daidai mu'tadil ne normal ne shi yasa akwai alaka tsakanin gumin da yake daidai da wannan idon shi yasa da aka sa a idon sa sai Allah ya sa da karfin sa duk da ba a tiga eye drop ba sai Allah ya sa karfin wannan gumin ya shiga idon sa sai ya zama a lokaci ɗaya farkar da basira sai ce shi ma ya gano in ana so a yaka za a iya an faɗi sunan magani ni ba zan gaya muku ba ballan tana ku ce za ku saya ku fara tigawa in idon ka yayi ya naka je wajen likita kai dai kawai mu gane abin da zai ƙara mana imani ne akan alƙur'ani da cewa kuma har yanzu alƙur'ani wallahi a kimiyance ba a ƙure shi ba wajen abubuwa da yawa na harkar kiwon lafiya da sauran al'amura na ilimin kimiyya a zamani da za a amfana da su ta wannan alƙur'ani Allah ka ƙara mana albarkar alƙur'ani amin fa'ida ta gaba ita ce qalu ya abana taghfir lana dhunubana ya baban mu ka nema mana gafara ashe ya halatta in kai laifi ka samu wani mutumin kirki ka ce dan Allah ka roƙa mun Allah ya yafe mu kai in baka gama yarda da kanka ba kai ma ka tuba amma ka ce wani ma ya roƙa maka Allah ya yafe maka wannan yana da kyau kuna fahimta da su da baban su yafi tsarki shi yafi tsarki su yanzu dumu-dumu a cikin laifi suke inna kunna khati'in to sai sun hada da wanda yafi su tsarki kai ma in kai laifi ka ce wani a roƙa mun Allah ya yafe mu idan kana da kyakkyawan zato gare shi Allah ya rinka umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم دوكا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما مكا غفرا بزي مكا أمباني تو هكا كما دوك متمن كيرك كان إيا لما كشي لما مكا الله يغفر مكا حديث يا تبت شكين صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا غايا وعمر الخطاب يا شي وي الكرمي زي زوغا ليكو دكا كتر يمن duk wanda ya ganshi in ya samu dama ya ce ya noma masa Allah ya gafarta masa haka kuwa aka yi Umar da ya ganshi ya ce masa ka nema mun Allah ya gafarta mu ka roƙa mun Allah gafara to haka ake yi in ka ga mutumin da kake kyakkyawan zato gare shi ka ce ya nema maka Allah ya gafarta mana Allah ka gafarta mana gaba da fa'ida ta gaba ita ce inna kunna khati'in mu masu laifi ne yana daga cikin abin da yake nuna alamar da gaske kake wajen tuba shine ka faɗi laifinka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana a cikin sayyidul istighfar kace abu laka bi abu bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Ya Allah ina istirafi ina confessing cewa ni mai laifi ne a yafe mu. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Don haka a wajen neman gafara kace kai laifi. Ana son haka. Kuma karka zama kifai. Ka faɗa. Sannan a ko ina aka ce kai laifi in ka san kai laifi kace eh nayi laifi a yaku. Karka zama kai ka doge. Shi yasa suka ce inna kunna khati'in. Mu mun san kawai mun yi laifi a neman mara gafara. Fa'ida ta gaba yace taufa astaghfiru lakum rabbi. Wannan kun faɗa cewa lokacin neman gafara na musamman shine a cikin dare lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sulusin dare na ƙarshe in karaba dare kashi uku ko a ce misali 12 hours na dare awa huɗu farko daga 6 to 10 awa huɗu na biyu daga 10 to 2 awa huɗu na uku daga 2 zuwa 6 ko to tsakanin wannan ƙarfe 2 yayi saman nan wannan lokaci ya fi kowane lokaci tsada wajen bautar Allah da yin addu'a da neman biyan bukata. Kai laifi kana so Allah ya taimaka tashi a wannan lokaci kai alola. Kana da wata babbar damuwa da ta dame ka kana neman sauki a wurin Allah yi alola ka tashi a wannan lokaci. Kana da wata bukata da kake so Allah ya biya maka tashi a wannan lokaci ka roki Allah. An fahimci wannan da kyau? Fa'ida ta gaba Allah ya ce wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh ya dora iyayensa akan karagar mulki. Wannan ya nuna girmamawa irin ta masu girma. Duk girman mutum duk sarautarsa yana girmama iyayensa. Ke sa duk mai hankali duk mulkinsa in ya je gabar mahaifiyarsa kuma zai ritina. Shi a ritina mata shi kuma in ya zo gabar mahaifiyarsa ba sai ya ritina. In ya zo gabar mahaifinsa ya ritina. Don haka duk girman darajar mulkinka ka sani iyayenka suna da daraja akan ka sama da wannan mulkin naka. Shi yasa yace wa rafa'a abawayhi 'ala al'arsh ya dora iyayensa a sama shi kuma ya sauka. Ana fahimta? Fa'ida ta gaba wa kharu lahu sujjada sai suka fadi suka ritina a gabansa suka yi masa sujjada. Wata irin sujjada ce wannan? Ita ce dai irin sujadan nan da Allah ya ce wa mala'iku su yi wa Annabi Adamu alaihi salam. Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati usjudu li Adama fasajadu. Allah ya ce wa mala'iku su yi sujada wa Annabi Adamu kuma su yi. Ana fahimta ko? Nan kuma iyayen Annabi Yusuf da ɗan uwansa sun yi masa sujada. Wata irin sujada ce? Shehin malami na gari Shekul Islam Ibn Taymiyyah haddathallahu ruhahu ya faɗa a cikin mujalladi na hudu kamar yadda za ka gani dangane da babukan aqida da suke magana akan al'amura irin wannan. An tambaye shi cewa yaya hukuncin idan za ka gaida mutum waɗanda a al'adarsu suke faɗuwa su yi sujada domin gaisuwa. Sai Shekul Islam Ibn Taymiyyah ya ce sujada kashi biyu ne. Akwai sujada ta ibada, akwai sujada ta girmamawa. Sujada ta ibada ita ce wadda ake yi wa Allah kawai. Sujada ta girmamawa ita ce wadda ake yi ba ta ibada ba, sai dai kawai ta girmamawa. Ya ce sujudu tashrifin sujada ce kawai ta girmamawa. Yace irin wannan ita ce wadda Allah ya ce ayi wa Annabi Adam ba don a bauta wa Annabi Adam din ba sai don a girmama shi. Yace irin ta ce iyayen Annabi Yusuf da ɗan uwansa suka yi wa Annabi Yusuf ba don su bauta wa Annabi Yusuf ba. Ai Annabi Yusuf shi ma yana wa Allah sujada. Amma irin wanda yake wa Allah irin ta ce iyayensa suka mata ba irin ta bace. Kuna fahimta? To menene hukuncin idan zaka gaida mutum irin yadda ya faru ƴan uwan Annabi Yusuf suka mata kai ma kai mata sujada? Kura fahimta? Al-Imam Ibn Kathir ga ƙarshen wannan ayar sai ce haka hukuncin yake a da tun daga kan zamanin annabi Adam har zuwa zamanin annabi Yusuf har zuwa zamanin annabi Isa dan Maryama alaihi salam haka hukuncin yake dan Adam da kowa waye in zaka girmama shi kana iya faduwa ka mata sujada amma niyyarka ita zaka bambanta sujadar da kake wa Allah niyyarka ita ce ta ibada sujadar da kake wa dan adam niyyarsa ita ce ta me ta girmama yace sai da Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai Allah ya canza shari'ar Allah kuma madaukakin sarki ya ce bi kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne al'umma daga cikin ku suna da irin shari'ar su don ka shari'ar da in zaka girmama mutum sai ka masa sujada shari'ar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sai aka canza sai zama in zaka girmama mutum sai dai ka gaishe shi ka masa musafa amma ba za ka masa sujada ba haka Ibn Kathir yace karkashin wannan aya ana fahimta ko me ya faru akan haka har ya jawo wannan shi ne waɗansu hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saba cewa zaka iya faduwa kai wa mutum sujada sai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'adh dan Jabal zuwa ya tafi kasar Sham da ya dawo sai ya ga yadda ake girmama malamai da shugabanni har ana musu sujada yana zuwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi sujada manzon Allah ya ce me zan gani yaya kuma sai ce ya Rasulullahi na je na samu mutanen garin kasar Sham suna sujada wa aba wa al-abarika da al-asatifa don haka kai kuma duk ka bi su girma shi yasa kai na maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ni a shari'a ta babu yace inda zan ce wani yayi wa wani sujada a cikin al'ummata da sai in bayar da hukunci wa miji matarsa ta rika masa sujada amma tun da ita ma ban ce kai mata sujada ba don haka ba wani dan adam da za a masa sujada sai Allah kadai ya zama manzon Allah ya soke wancan shari'a yanzu faduwar da iyayen annabi Yusuf suka yi suka masa sujada laifi suka yi a da haka hukunci yake yanzu kuma da in zaka gaida babanka ko wani da kake girmama shi ba zaka masa sujada ba laifi kai ba laifi kai ba saboda shari'ar ta canza Allah kuwa shi yake hukunci lokacin da yazo inna Allah yahkumu ma yuri kar kuma ta a cikin wannan sura muna cire hukunce hukunce amma akwai hukuncin da zamu cire wanda shar'u ma qablana ne ai shar'u man qablana ne lakinnahu yukhalifu shar'ana ya saba da namu hukuncin sai mu dauki namu mu bar wancan don haka ba zaka ce tunda annabi Yusuf an masa sujada kai ma bari kai wa wani ba a'a kai yanzu shugaban ka shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya hana kar ayi wa kowa sujada sai wa Allah jama'a muna fahimta hadisi ya tabbata cikin Jami'u Tirmidhi wanda hadisi ne hasan inji Malam Albani da shi da Sunan Ibn Majah daga Anas dan Malik wasu suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah idan dan uwanku ya hadu da dan uwansa ayanhani lahu ya durkusa masa don gaisuwa manzon Allah sai ya ce la yace ayu'aniquhu ya rungume shi manzo Allah yace la suka ce an yusafihu ya mata musafaha su gaita hannu da hannu manzo Allah yace na sallallahu alaihi wasallam kenan sai zama a cikin shari'ar ta ita ce in kaga dan uwanka musulmi assalamu alaikum ka bashi hannun ku gaita annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk waɗanda suka yi haka tare da bashasha a zuciyarsu Allah ya gafarta musu zunuban su maganar sujada mun gama da ita ko to sai maganar durkusawa da sunkuyawa don gaisuwa amma bai kai sujada ba ka sunkuya ka duka kai wannan yana daga cikin al'adu ne na ajamawa su larabawa dama ba san shi ba ba ta yi tunda sun ga cikin kakanninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ba a mata sahabbai ba a musu sai ba ta yi to amma mutanen ajamawa waɗanda su musulunta suka yi daga baya su a al'ada su da ana yi da suka zo musulunci sai suka ci gaba to me ya hukuncin su malamai sun ka suka shi akwai malamai da suka ce haramun ne waɗannan su suka fi yawa saboda wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ana fahimta ko wannan shine galibin malamai sun ce bai halatta ba ciki hada shekul islam waɗansu malamai kuma suka ce bai kai haramci ba amma makaruhi ne yawa cikin waɗanda suka ce haram hadda Shehu Usmanu dan Kodiyo Allah ya ji kansa da gafara a cikin littafin sa Ihya Usunna wa Ikhmadul Bid'a ya ce wannan abun aikin azama ne kuma haramu amma waɗansu malamai kamar Imam An-Nawawi a cikin Kitabul Adhkar sai ce makaruhi ne bai kai haram ba tunda ba sujada kai ba sujada ita aka haramta amma don kasukuya bai kai haramun ba jama'a na fahimta waɗannan maganganun duka ku tara su sai ka dauke su sai ka ajiye su akan yadda ya dace yadda ya dace shine asalin gaisuwa shine ka ga dan uwanka assalamu alaikum ka gaishe shi amma idan mutum ne wanda ka saba girmama shi wanda yake da daraja mahaifinka malaminka shugabanka ana fahimta sai ka yi masa abin da ya dace shine in yana zaune ka zauna amma kar yana zaune ka kuma ka miƙe dan kai alif wannan rashin ladabi ne idan yana zaune ka zauna nan ba ka durƙusa saboda shi bane girmamawa ce saboda shi ma a haka yake kai ma kai haka abinda ba za ka yi ba shine shi yana tsaye kai kuma ka durƙusa har ƙasa wannan kai ya kai iya abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a an fahimta abu na ƙarshe shine ga wata magana da Imam Al-Qurtubi yayi wanda yake da tafsirin Qurtubi ya bude karkashin ayar wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama sai mu karanta tare da shi saboda maganar babba ce kar wani ya ce ni na ce sai ta nace zan karanta kai ma ka bude naka Qurtubin karkashin wannan aya shafi na 335 yace qultu yace ni na ce ciwa shi Qurtubi yace wa hada sujudul mandiyu anhu irin wannan sujada da aka hana din kada taka da hutu halin mutasawwifa yace jahilai cikin sufaye su rike shi suna yi tunda ba ce ne yake faɗa ittakadahu juhalul mutasawwifati adatan fi sama'ihim wa inda dukulihim ala masharihihim wa sifari yace su sun rike haka suna yi wa malamansu da lokacin neman gafaran su da neman tuban su a wurin wasu daga cikin mutanen da suke girmama sai su faɗi su musu sujada yace fayural wahidu minhum idza akadahu al-hal bi za'mihi yasjudu lil aqdam sai kaga ɗaya daga cikin su idan hali ya kama shi a zatonta idan yazo sai ya faɗi yayi sujada a ƙarƙashin yana taba kafar shehinta li jahlihi saboda jahilcinsa sawa'un akana lil qiblati am li ghayriha ko ya kalli al-qibla ko bai kalli al-qibla ba jahalatan minhu yace jahilci daga gare shi dalla ta'abuhu yace waɗannan aikin su ya bata wa kaba amaluhum kuma aikin su ya kabe wannan magana waye faɗa Qurtubi kuma yace su waye masu haka su fa suna yi wa suwa wa malaman su wannan ya nuna cewa tahdiri ne da ya kamata duk mutumin da yake son zaman lafiya da Ubangiji to ya kiyaye haƙƙin Allah har ya haɗa wani da Allah duk abin da zai sa a ce ka so ku yadda za ka girmama wani har ka masa aiki irin na sujada wannan abu ne mai girman hakali kwarai da gaske duk da cewa mutumin da yayi niyyar girmamawa ba za ka ce yayi kafirci ba sai in ya maida shi da niyyar bauta to amma abu ne mai haɗari da girma da ya kamata mutum ya kiyaye shi saboda ya samu zaman lafiya da Ubangijinsa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin sadid abin da ya zama daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya bai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh